بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkami min kalami khairil anam, wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali al-Jamma'ili الحنبلي المقدسي يربط رحمه الله تعالى حديثا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم والأن دسكي بياني دن غني دي أبن دي شافي أيوكا إبادة مسمى ما أيوكا دا أكد آراس أبسا أبواب الأبواب الفكهية وتبابي بابي نئل من فكهو. Dama asali hujjojin da ake dogara da su a ɓangaren ilimin fiqhu, na farko ayan Qur'ani, na biyu hadisan annabi, na uku sai ƙarin bayanin malamai magabata, waɗanda Allah ta'ala yake cewa warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Saboda haka waɗannan malamai su ne waɗanda suka yi karatu mai zurfi, suka fahimci ayoyin Qur'ani da hadisai, kuma suka fassara ba tare da son zuciya ba. Su ne waɗanda idan mutum ya kauce wa karantarwansu to zai faɗa cikin halaka. Wama yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كون ga an ambaci hadisan annabi, kuma an ambaci hanyan bayin Allah na kwarai. Saboda haka su ne malamai, kuma a saman su akwai manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga sahabbai sai tabi'ina sai tabi'i tabi'ina ila yawmina hadha. Na'am, a ci gaba da darasinmu. A yau za mu tashi daga darasi na 76 a wannan babi da yake bayani akan kitabul li'an, ko da yake ya ambaci waɗansu matsaloli, wanda a jiya mun ambaci matsala ta farko, matsalan jayayya a kan yaron da aka same shi ta hanyar rikici. Ɗan na wane ne? Idan an samu haɗuwan jahiliya da kuma musulunci, ko tsari na al'ada da kuma tsarin musulunci. Saboda haka idan sun haɗu, tsarin da za a fifita tsarin musulunci, domin tsarin musulunci yana rusa duk wani tsari wanda yake ba shi ba. Kamar yadda aka ce al-islamu yahdumu, musulunci yana rusa ko yahdimu ma qablahu, duk abin da yake kafin sai yana rusa shi. Ina fata an gane. Sannan kuma ga abin da annabi ya amince da shi har yayi farin ciki, shi ne qiyafa. Abinda wani sahabi ya zo ya yi Mujaddar al-Mutlaji, har muka kawo bayanin Suraqat ibn Malik, shi ma daga wannan kabila, yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu ilimin gane mutane ko dangantakan mutane. Suna ganin wannan da wannan za su iya ganewa cewa mai yiwuwa zuriyarsu ɗaya ne ko dangi ɗaya ne, ko kuma ma a ce wato ɗa ne da uba, ko wani abu makamancin wannan. To, darasinmu ne yau za mu tashi ne akan abin da ya shafi azal, shi ne azalo. abinda ake kira azalo da Hausa haka suke fadi malamai ma azaure haka suke fadi saboda me saboda da Hausa yanzu aka fasara shi yana bada wahala ina jin asalin kalmar ma Hausawa ba su san wannan kalma ba domin al-azal asalin al-azal shine a tumbuke mutum ko a cire shi ko a tsige shi daga matsayinsa haka ne yayi kama da haka sai dai azalan da ake magana a nan tsakanin ma'aurata ne lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa ba ya so ta dauki ciki lokacin da yazo zai zubar da mani sai ya fita ya zubar a gefe ba zai zuba a cikin mahaifanta ba a da suna yin haka saboda me na farko idan mutum yana da baiwa wanda ya mayar da ita sadaka baya son ta dauki ciki na biyu idan matar mutum tana shayarwa kun san akwai mace mai kunikanci an san kunikanci ko bai wadansu ba sani ba musamman akwai wadansu bare-bare sun san kunikanci tuwai filani ma sun san kunikanci kuniki ok to liman da ya mana bayani haihuwa akai-akai mace tana da ciki wato mace tana shayarwa ta dauki ciki saboda abinda ake lura in dai har mace tana shayarwa ta dauki ciki to in ba a yi dace ba ɗaya daga cikinsu zai samu problem ko wanda aka haifa ana shayar da shi ko wanda yake ciki ina fata an gane to mata kashi-kashi ne akwai matan da in ta haihu sai ta shekaru uku ko hudu ko biyar kafin ta haihu musulunci yana son haka tunda an ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'a wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga akuddahu wa balaga 40 sana wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra in ka dauki ciki mafi karanci watanni 6 idan aka shayar da shi shekara 2 ina fata an gane to kun ga shekaru 2 da wani abu kenan ratan da ake so a samu tsakanin wannan da wannan da to ana ganin mace ita ma za ta samu sauki amma mace tana shayarwa kuma ta dauki ciki kuma musamman lokacin da babu abinci ba a ci a koshi kuna ganin wa zai ji jiki wa zai ji jiki tambaya nake I ask you ita za ta ji jiki ko na cikin zai ji jiki ko wanda aka haifa zai ji jiki ko ubansu ne zai ji jiki kun san problem din da ake samu ta wajen iyaye maza idan suka je suka nemo abinda suka samo shi za su kawo su ce a yi haƙuri haka ne ko mace in tana shayarwa tana buƙatar abinci da yawa sannan kuma ga ciki mai yiwuwa cikin nan zai iya hana ta cin abinci kuma zai iya sanya ta ci abinci da yawa saboda ba ita kadai ba ne to sai ku ga an wahala to shi yasa ake son a ɗan samu ɗan rata ɗan tazaran nan to amma waɗansu Allah tabaraka wata'ala ya yi su nan da nan suke ɗaukar ciki to shi yasa tun a waccan lokaci tunda mutum ba zai iya wani ba zai iya haƙuri ba lokacin da matarka take shayarwa ba haramta maka sadu da ita ba to kai kuma baka son ta dauki ciki saboda haka in ka zo zubarwa zubar da mani to sai ka fita ka zubar da shi a waje baka zubar da shi a cikin mahaifa ba sai dai ya kamata ku gane duk wanda yake yin haka yana da tabbacin cewa mani ko ɗan kaɗan bai shiga mahaifa ba shi ne za mu karanta wani hadisi saboda akwai sha'afa akwai mantuwa wani lokaci akwai maniyin da zai fito ya fara shiga ma kafin mutum ya ankara ina fata an gane to shi yasa a yanzu wani lokaci malamai suke ba da dama mace da take da saurin ɗaukan ciki ta sha magani sai dai shi kuma na magani ko allura ko sanya abu da illarsa don wani lokaci yakan yi affecting din su, yakan wargaza musu tsarin kwanaki na jinin al'ada, yakan sanya musu rauni a cikin jikinsu. Wata kuma in tana shan maganin ko aka yi mata allura ta rinka jin haushin mijin kenan, tana ganinsa sai ranta ya baki. Duk abinda za ta yi na kufula shi ne. Ana samun matsaloli iri daban-daban, ba ma dai sai a dubi abinda babu cutarwa wanda bai saba wa musulunci ba a yi amfani da shi. Don haka abinda ake nufi da azal kenan shi ne Hausawa suke cewa azalo, wanda in ka zo da Hausa za ka fassara shi kaga ba zai fassaru ba, sai in ka yi ƙarin bayani kamar yadda muka yi ƙarin bayani a yanzu. To yin haka halal ne ko haramu? Mutum yana saduwa da iyalinsa lokacin da zai zubar da maniyyi sai ya zubar a waje, ba zai zuba mata a cikin mahaifa ba, halal ne ko haram? Shi ne za a yi mana bayani. Hadisi na farko, hadisi na 344, an abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu kala ذكر العدل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لما يفعل ذلك أهلكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أهلكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم وانا حديثنا أبو سعيد الخدري الله شكاره ذلك أبو سعيد الخدري يا في شهر الكنينسة أبو سعيد Al-Khudri, Abu Sa'idin Al-Khudri, Baban Sa'id Al-Khudri, Al-Ansari Al-Khadraji Al-Khudri, mutumin Madina ne, ya fi shahara da wannan suna. Shi ne wanda ake kiransa Malik bin Sina, asalin sunansa Malik bin Sina radiyallahu anhu. Yana ɗaya daga cikin sahabban da suka shahara a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai dai ya shahara da al-kunyansa ce. Me yasa ya shahara? Saboda hadisansa suna da yawa, saboda ya ruwaito hadisai da yawa. Allah shi ƙara yarda da shi. Kala yace zukiral azlu, an ambaci azalo li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a majalisan annabi, sai aka ambata masa azalo. Ke menene azalo kuma? Shi ne aka yi masa bayani, don abinda ake nufi kenan. Irin ana taɗi a majalisa, ko sai annabi yakan zauna a masallaci, yakan zauna bayan sallah ko yakan zauna wani lokaci haka, sahabbai sukan dan kewaye shi ana tale-tale, mutane su rinka zama cikin masallaci ko haraban masallaci ko a wajen masallaci suna tale-tale, ba haramun bane amma banda gulma, banda annamimanci, banda tsegumi, banda zunɗe da yafe. Duk wanda ya zo wucewa sai an yi maganarsa. Wannan kuwa ba wanda yake zaune a masallaci ba, har wanda yake zaune a gidan mai. Ko wanda yake zaune a bakin hanya. A kiyaye dokokin Allah. Kamar yadda annabi ya ce, iyyakum wal julusa fi turqat. Na gargaɗe ku da zama a bakin hanya. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulallah, in aka hana mu zama a bakin hanya, ai an takura mu. Malana buddum, babu makawa sai mun zauna a bakin hanya. Kun san in mutum ya saba zama a bakin hanya fa ana taɗi, ya fi daɗi fa? Yana da daɗi. In aka hana shi kuma babu daɗi. Sai annabi ya ce, a to shi kenan. Idan kun ƙi sai zama a bakin hanya, to ku kiyaye haƙƙoƙin hanya. Yana daga ciki runtse ido, yana daga ciki kawar da kazanta ko cutarwa, yana daga ciki umarni da kyakkyawan aiki da hani ga barin mummunan aiki. Saboda haka yanzu aka yi wannan, to ka zauna a bakin hanya, saboda wani lokaci gida zai maka gum, in ba ka fito bakin hanya ka shaƙi fresh air ba, to ba za ka ji daɗi ba. Amma dai banda gulma, kar wani ya zo ya wuce ya tada ƙura ka ce me yasa ya tada ƙura. Asali da aka yi hanyar, duk wanda ya zo ya wuce ta da ƙura ne ko don saboda ko masu zama a bakin hanya aka yi hanyar. Asali, ta ganye ta da muku ƙura shi hanyarsa ce, haƙƙinsa ne, ƙwarai da gaske. Ai kamar mai tafiya a mota ne da mai tafiya a babur ko da ƙafa. an yi ruwan sama waje ya danyi jakali haka, sai mai mota ya zo ya wuce da a guje, sai ya taka ruwa, sai ya fanzama, sai ya fetsa ma wanda yake wucewa a babur. Sai ka ji wani ya ce, Allah ya isa, Allah ya tsine maka kaza kaza. In aka yi irin wannan hanya, haƙƙin na mai mota ne ko na mai babur? Asali na mai mota ne. Kai mai babur kai ne, in ka hango mai mota sai ka kauce. Sai ka kauce. Amma shi da so samu ne idan ya lura, to kamata ya zo ya wuce a hankali, domin kada ya cutar da waɗansu. Amma hanyarsa ce, kai kamata ya ka tsallake ka koma can shoulder, ba ka zo ainihin kan hanya ka tare masa ba. Ko kuma mai mota ya wuce mai babur, fiu iska ya kaɗa ki, sai ka ji ya ce muhu. Waɗannan su ne ɓarayin ƙasar nan. Aka kawai ba zai kirkiro, waɗannan su ne ɓarayin ƙasar nan. Shi ma an ji ana bincike ta yaya sai babur, to fa ɗaure shi za a yi. Ba zai iya yin bayani ba, amma yana kiran wani ɓarawan kaza. Allah ya kyauta. To haka halayen mutane wato yake. Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan zauna tare da sahabbansa, sai dai kowa ya sani majalisan annabi babu shirme. A irin wannan ne aka ambaci azlu a majalisan annabi, aka yi masa bayani. Da aka masa bayani fa kala, sai ya ce wa lima yaf'alu zalika ahadukum, ya ce me yasa ɗayan ku yake aikata haka, me yasa yake aikata haka? Sai aka ce ai saboda ba a son macen ta ɗauki ciki ne, shi yasa yake mata haka. Ya ce to amma dai me yasa? Ya ce ai ba ku sani ba, ina fata an gane, za mu tsallake wani abu ne. Sai ya ce fa innahu, yadda al'amari yake, laysat nafsun makhluka, babu wata rai wanda Allah ya halicce ta, illa Allahu khaliquha, wanda Allah ya kaddara zai halicce ta, to duk dabaranka sai ya halicce ta. To kun ga wannan ya gwada, annabi ya ce walima me yasa, shi yasa a nan ya ce fala walam yaqul, bai ce fala yaf'al zalika ahadukum, kada ɗayanku ya aikata ba. Idan da annabi ya ce kada ɗayanku ya aikata, to da ya hana ke. Sai dai kuma da ya ce walima me yasa, wannan kuma bai ba da umurni direct ba. Ina fata an gane, bai ba da umurni direct ba, sai dai kuma bai gwada haramun ba ne. Idan mutum ya yi haka ba haramun ba ne. In ba ka son matarka ta ɗauki ciki, to kana iya yin haka. Sai dai kuma ka sani, in ta zo da ciki kuma, ka ce ai kai kana mata azalo, saboda haka wannan ciki ba naka ba ne, ba zai yiwu, ba za a saurare ka ba. In dai har kuna saduwa, ba za a saurare ka ba. To tunda annabi bai ce kada ɗayanku ya aikata haka ba, ba haramun ba ne. Shi dai ya ce walima yaf'alu zalika ahdukum, me yasa ɗayanku yake aikata haka? Da aka fada masa, sai ya ce to ai kaddaran Allah, ba za ka kauce maƙaddaran Allah ba. Tunda kuma Allah ta'ala yana halitta abin da ya ga dama, ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukura wa yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima. Abin da Allah ta'ala ya ga dama shi yake halittawa. Wa yakhluqu ma yasha, yana halitta duk abin da ya ga dama. Yasa in Allah ya kaddara za ka samu ƴaƴa rututu, to za ka same su. In Allah ya kaddara ba za ka samu ba, duk dabaranka ba za ka samu ba. Kuma ba a duba halinka. Wani lokacin zai ga talaka yana da ƴaƴa da yawa, mai kuɗi kuma ba da ƴaƴa da yawa. Shi yana son ya samu ƴaƴa da yawa, saboda Allah ta'ala ya bashi kuɗin da zai ɗauki nauyinsu, sai ga bai samu ba. Shi kuma talaka, kowace shekara sai matarsa ta haihu. Sai dai kuma kar ka ɗafe da wannan, kai ka san matarka kowace shekara sai ta haihu. Sai aka zo aka gwada maka wata bakar kariya, ita ma mai yawan haihuwa, sai ka ce bari ka ƙara da ita. Can kuma sai aka zo aka gwada maka wata bagudiriya, ita ma wanda ta haɗa jini da yawa, ita ma aka ce fa duk shekara tana haihuwa, sai ka ce kai kai namiji ne, ita ma ka je ka auro ta, wannan duk shekara za ka samu ƴaƴa uku rut. Sannan kuma ka zo ka zauna a masallaci kana jin tarbi, baka da sisi, kana ganin ka je lahira Allah ba zai tuhume ka ba? saboda ka tare ayya tunda ka tare ayya kuwa to dole ka tare wahala ka je ka nemo musu abin da zaka ciyar da su idan abin ya fi karfinka to ka dauki mataki menene matakin idan wata bazaura mai yawan haihuwa ta sake kunno kai to kar ka rufe kofa sannan waɗanda kake tare da su to sai ka fara riba sai daga cikin hanyoyin riba shine al-adlu adalo musulunci yayi bayani sai kuma malaman zamani da suke bayanin cewa ana iya amfani da magani matukan ba zai cutar da matan ba saboda haka shine sai a samu tazara domin asalin family planning ba haramun bane asalin family planning indai za a tsara ne domin ingantawa kamar yadda muka fara bayani da farko muka ce tsakanin yaro da yaro ana son a samu watanni 30 wannan fa idan cikin wata 6 ne amma in cikin wata 9 ne sannan kuma yaro za a shekara 2 tur ana kayar da shi to zai kama watanni nawa kenan 30 da wani abu musamman yaran yanzu da ake haifuwansu ba su da karfi don za ga yaro laƙo-laƙo yadda ka sarama aka za ga yi to in aka yaye shi da wuri akwai matsala tunda akwai sinadari na musamman a cikin nonon uwa wanda yake da amfani amma malamai suka ce uwan ma in tana samun abinci don ba ta samun abinci zai affecting dinsa sai ya yi tasiri a kansa don haka wannan hadisi a takaice bai haramta mana yin azalo ba za a iya yin azalo kamar yadda malamai da yawa suke da fahimta wasu kuma sun ce tunda annabi ya ce walima yaf'alu zalika ahadukum kuma ya ce fa innahu laysat nafsun makhluqa ya ce illallahu khaliquha ya ce face Allah ne mai halittanta to wannan yana gwada annabi ya gwada kyaman wannan abin mutum ya yi azulo annabi ya gwada kyamansa yasa suke kawo hadisin wani sahabi wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisin Juzama radiyallahu anhu aka ce ma annabi ana azulo sai ya ce a zalikal wa'dul khafi ya ce ai kaman turbuɗe yaro ne da wayo kaman turbuɗe yaro ne da wayo wato ya gwada kyamansa akan wannan kun san alqur'ani ya ce wa idhal maw'udatu suilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idhal maw'udatu yayin da yarinya karama wanda aka turbuɗe ta ita ce al-maw'uda da hamza wa idhal maw'udatu suilat yayin da wanda aka turbuɗe ta yar jaririya aka tambaye ta ranan takin alkiyama bi ayyi dhanbin qutilat da wani laifi ne ubanta ya kashe ta wannan abin yana da bayani saboda zamanin jahiliya suna kashe ƴaƴansu mata saboda tsoron talauci suna kashe ƴaƴa mata saboda tsoron talauci da tsoron abin kunya kuma sun ce ƴaƴa mata ba sa daukan makamai lianna almar'ata la tahmilu silah idan aka zo ana fada da zuriya mata ba sa kare fada maza ne suke kare fada in za a je wajen yaki mata ba sa daukan makamai maza ne suke daukan makamai saboda haka in kana fama da talauci wajen aurar da ƴa zaka wahala to shi yasa tun tana yarinya karama shedan ya zayyana musu sai su je su rufe ta da ranta to duk wanda aka turbuɗe ta da ranta aka rufe ta ranar takin alkiyama Allah tabaraka wataala zai daga ta kuma ya tambaye ta ga ubanta a wajen ga uwarta amma domin a tsangwami uban za a tambaye ta wani laifi kika yi uban ke turbuɗe ki za ta ce bata sani ba sai mala'iku su tambayi uban dole ba da amsa a karkashin wannan saboda kada manta haka ma duk cikin da aka zubar shi ma ya fada wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat duk cikin da aka zubar musamman idan an hura masa rai saboda haka ran takin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala
da yace a dauko wannan cikin tunda dama already yana da rai tunda yana da rai zai taki ran takin kiyama sai a tambayi wannan rai din me yasa aka zubar da cikin saboda cikin shege ne saboda mace an sake ta ba ta kaunan mijin da ya sake ta kuma ta fita da ciki shi yasa ta zubar ko kuma shi mijin ne yace a zubar saboda masara da shinkafa sun yi tsada ya shiga cikin wahala yace gaskiya cikin nan ban yadda da cikin nan ba ba na son cikin nan ki zubar wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat amma asali yadda larabawa suke turbude ayayen su mata shine al mau'uda wa idha bushira ahduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhir yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala khunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumu abinda suke yi kenan to saboda haka al mau'uda mace wanda aka turbude ta al mau'udu namiji wanda aka turbude shi don sai aka dawo aka samu wadansu talakawa yaya sun musu yawa su ma hatta da namiji yana dan karami za su je su tona ramiya ciki su jefa ki surfe zamanin jahiliya to shine annabi ya ce azalo kaman wannan ne to kun ga ya kwatanta duk da kasancewa asali ba iri ɗaya bane ina fata an gane amma dai don ya gwada munin wancan ne dalilin da yasa musulunci yazo generally yace wala taqtulu auladakum khashata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira kada ku kuskura ku kashe ayayenku sawa'un maza ne ko mata yasa in mace tana da ciki saboda talauci kace aje a zubar da cikin kai ta insisting Allah yace wala taqtulu auladakum khashata imlaq tunda ya riga an same shi har an hura masa rai to a hakura a hakura in cikin shege ne ma a hakura a hakura eh tunda ya riga an hura masa rai in an zubar da cikin to akwai tuhuma kuma wanda za a tuhume su suna da yawa za a tuhumi likita wanda ya bada halin kai za a tuhumi uwar za a tuhumi uban da duk wanda ya bada gudumawa ya za tun farko ya kamata mata su zama masu hankali musamman ma a yanayin yanzu mace in ta dauki ciki tun da wuri tun kafin a hura masa rai to kamata ya sai a zubar tun da ana gudun abin kunya tun da an gagara karewa tun da wuri amma bayan an hura masa rai ya girma to sai dai a hakura da abin kunya Allah ya sauwake Allah ya sauwake na'am to kun ga malaman da suka dauko wancan hadisi suka ce annabi ya ce zalikal wa'dul khafi yace ai wannan turbudewa ne da dabara mutum ya rinka azalo suka ce wannan annabi ya gwada rashin goyon baya amma zance mafi inganci shine yin azalo din ba haramun bane musamman ma saboda hadisan da zamu karanta a gaba an Jabir radiyallahu anhu qala kunna na'dilu wal qur'anu yandilu qala Sufyan ibn Uyayna law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran hadithin jabir dan abdullah allah shi kare yadda da shi yace kunna na'dilu yace mu fa mun kasance muna yin azalo walquran yanzilu lokacin alqurani yana sauka yaushe kenan wani abu ne yake a zamanin annabi alqurani yana sauka amma qurani bai hana ba annabi bai hana ba qurani bai hana ba me hukuncin wannan a babin ilimi na hadisi ko kuma ilimi na science of jurisprudence usulul fiqh duk abinda aka ce anya zamanin annabi annabi ya sani bai hana ba shari'a ce saboda hadisi abinda annabi ya faɗa ko ya aikata ko yi shiru a kai anya abu a gaban annabi ya shiru bai yi magana ba to abin daidai ne inda ba daidai ba ne zai yi magana saboda yana daga cikin aikin da Allah ya ɗora masa kuma a zamanin annabi ne Qur'ani yake sauka Qur'ani ya sauka shekaru 20 da nawa 23 sana al-munazzal fi 23 sana an saukar da alqur'ani a cikin shekaru 23 kuma qur'anin nan daga wajen Allah yake sauka masanin gaibi gaba daya Allah ya san suna yin haka amma bai saukar da aya ya haramta musu yin azalo ba saboda haka idan mata da miji suka amince suna iya yin azalo tsakanin su idan mata da miji suka amince saboda wani lokacin ita matan ba ta amince ba akwai ta waye hakinta akwai ta waye hakinta ko kuma ita tana son a yi shi miji ba ya so a yi nan ma akwai ta waye hakinsa shi yasa ake son a samu fahimtar juna don haka wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi shi ma yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai waɗanda suka shahara yace mun kasance muna yin azalo a zamanin annabi alqur'ani yana sauka amma bai hana ba dai daga cikin almajiransa Sufyan bin Uyayna akwai Sufyan bin Uyayna akwai Sufyan Thawri nan Sufyan bin Uyayna yace law kana shay'an yunha an da azalo wani abu ne wanda za a hana to lanahana anhu alqur'an da alqur'ani da yake sauka ya hana saboda kun san lokacin da qur'ani yake sauka ko wadansu abubuwa da ake yin su abu ya ke yin su sai qur'ani ya sauka yana fallasawa cewa abu kazan ba daidai bane ko kuma abu kazan musulunci yana goyon baya misali a farkon musulunci lokacin da aka wajabta azumin watan ramalana a shekara ta nawa aka wajabta azumin watan ramalana a shekara ta biyu bayan hijira aka wajabta azumin watan ramalana shekara ta biyu bayan hijira shekaran da aka yi yakin badar to sai kasance a ka'ida duk mutumin da ya dauki azumi idan rana ta fadi bai yi buɗe baki ba ya kwanta bacci saboda wani dalili to ba zai saki cin abinci ba sai washe gari sai washe gari to wannan sukan je gonakansu su je su yi aiki a lambunsu a Madina akwai lambuna za su je su yi aiki su wahala mutum ya dawo ya gaji lokacin da ya zo sai ya samu ba a gama shirya masa abin buɗe baki ba sai ya ɗan kishingiɗa sai bacci ya kwashe shi in ya tashi sai ya rikice gaba ɗaya ya rasa yadda zai yi tunda a gidansa ne daga shi sai matansa ne kun san kuma mata da tausayi wata matan sai ta yi ta ce ka ɗan ci mana ka ci kawai ka kashe fitila a ci kawai a kashe fitila a ci kawai sai da Allah ya bada labari a cikin suratul baqara sai ya ce amma yanzu kan ga sassaucin da aka muku maganan cin abinci da saduwa da iyali an sassauta muku wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid har zuwa karshe sai aka yi sassauci can kuma yace alim Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa tabu ma kataba Allahu lakum shine farko wa kulu wa sharabu kun ga kenan an yi sassauci alim Allahu Allah ya sani annakum kuntum taktanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intan kanku saboda mutun ya shiga cikin tsanani ya je ya wuni yana aiki ga yunwa ya zo bacci ya rauke shi yanzu ga abinci ready kuma an ce haramun ne ya ci sai ya dan taba kadan sai Allah ta'ala ya ce yanzu kan ku taba ma da yawa ku ci abincin da yawa an sassauta muku ina fata an gane ire-iren waɗannan suna nan da misalan suna nan da yawa to don haka idan har alqur'ani zai sauka kan wani abin da aka boye ga azalo ana yi kusan kowa yana yi amma qur'ani bai hana ba suka ce to wannan ya gwada ba haramun bane halal wannan shine bayani a takaice sai hadisi na gaba hadisi na 346 yana bayani ne akan wata matsala ko matsaloli guda uku ana bi zarin al-ghifari radiyallahu anhu
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا هار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحو وهار بما أنا رجع wannan hadisin Abu Dharr al-Ghifari ne Allah shi kare yadda da shi eh daga kafilan Ghifar yazo ya musulunta annabi yace to tunda ka musulunta ka je wajen mutanenka ka wayar da kansu yasa wata rana yake ce Ghifarun ghafara Allahu laha yace kabilan Ghifar Allah ya gafarta mata yasa yake son kabilu su ringa ayyukan alheri wanda idan aka tuna da su wannan aikin alheri za a yi musu kyakkyawan addu'a ace ai kare kare bayin Allah ne Allah ya kara musu rayuwa Allah sanya albarka to wannan yana da kyau bare da gaske a samu wadansu manya manyan kare kare wanda suka gina masallatai suka gina makarantu suna taimakon bayin Allah kun san wadansu su suke jawo kyawawan addu'a ma wadansu sai kaga masu kurakurai ma sun bata a cikin ribibi to haka ake so gifarun ghafara Allahu laha Abu Dharr al-Ghifari Allah shi kare yadda da ki yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yaji annabi yana cewa laysa min rajulin da'a li ghayri abi babu mutumin da zai yi da'awan uban da ba nasa ba bafo ya alamuhu alhali ya sani illa kafara fati ya kafirce na farko kenan wa man da'a ma laysa lahu duk wanda ya da'awan abin da bai da shi annabi ya ce fa laysa minna bai tare da mu wala yatabawwa maqadahu minan nari tun daga nan duniya ya nemi matsugunin sa a gidan wuta ko wutan hawiya ko satara ko huttama da sauransu wa man da'a rajulan bil kufri duk wanda ya kira wani da kafirci aw qala ya aduwallah ko ya ce ya makiyin Allah ya ba yahude ko ya arne وليس كذلك الحالي wanda aka kira shi ba haka yake ba illa hara alai ba ce kalman ta dawo kan wanda ya fadi magana abubuwa guda nawa abubuwa guda uku abu na farko laysa min rajulin ittaa li ghayri abi wa huwa ya'lamu illa kafara duk wanda ya da awan uban da ba nasa ba wannan kuma sai samarin zamani kwarai da gaske kawai kaga yaro yana ta gadara kuma dan talaka ne fotok uwar sama alarme take saboda tsaban talauci amma sai ga yaro yana gadara yana abin nan me yiwa lokacin da yake gadara a gaban wadansu mutane da abokansa sai ubansa ya dawo daga gona ya zo ya wuce da yayi da menene fu in kaga uban yadda ka san wanda ya shiga cikin toka ya fito ya ce a ga wani ya abin da maimakon ya ce ai babana ne sai ya ce a wannan ba shi ne babana ba waye babanka sai ya faɗi wani mai gida a jiyare shi ne ubansa samarin yanzu suna yin haka kaga ya riƙe ma keken waya wanda kai mai wa'azi ma baka yi saka riƙe ba amma ubansa zai zo ya guce alarme yana sunkuye mai sunkuyar da ubansa yunwa in an ce ubansa ne ya ce ba ubana ba ne kirikiri zai ce ba babansa ba ne zai samu wani kawu ko wani menene sai ya lankaye da shi kun san akwai waɗanda suke yin haka sai su bar cikin gari su koma jiyare idan mahaifinka ba zai iya ɗaukar nauyinka ba ba hana ka ka koma gidan baffanka ko kawunka ba amma ka'idar musulunci shine in an tambaye ka waye ubanka ka gwada wancan larmemmen ka ce shi ne ubanka to amma ya muka ganka fesfes ina jiyare ne gidan wani dan uwana ko wani yayana ko wani baffana ko kawuna amma samarin yanzu ma babu dangin iya ba na baba kawai in ya dan samu wani daki shikenan sai ya makale sai ya gwada shi dan jiyare ne alhali kuma ƙarya ne to ku sani wallahi duk wanda ya yi ƙaryan uban da ba nasa ba ko kuma ya sani annabi yace wannan babban butulu ne don kalman kafirci aka fada wasu malamai suka ce kalman kafirci din nan tana nan ala hakikati ha abata haka saboda rada Allahu eh saboda haka ƙarya ba ta da amfani idan Allah ta'ala yayi mahaifinka talaka ne to ka karba haka Allah ya ga dama kuma kai idan ka zo ka tsaya kana iya fitar da shi daga cikin wannan yanayi kwarai da gaske yanzu haka zo ka ce shugaban kasa ka san baban shugaban kasa ne ko mahaifiyarsa ko mahaifiyarsa da ta yi tsawon kwana ba saboda kudin sa ne aka santa ba ba haka bane to haka in ka dauko wani gwamna ma waye babansa waye mamansa wallahi za ka dauko wani babban mutum in ka zo ka bincika sai ka samu da uwarsa da ubansa inda za ka bincika sai ka samu talauci da yunwa ne kashe su lokacin shi bai da komai eh don karka dauka cewa mutumin da ya samu daukaka haka babansa yake haka mahaifiyarsa take ba haka abin yake ba ai yana daga cikin alaman tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha wa an taral qufata arru'ata ri'a asha yatatawaluna fil bunyan an talidal amatu rabbataha ku yanga za ta haifi uwar gijiyanta mace ce wulakantacciya a ƙauye amma saboda danta ya samu matsayi sai kaga har ƙauyen ake zuwa ana kama kafanta sai magana matsanta kuma tana masa magana zai yabu ya riga ya zama babban mutum ba kai saka je wajensa kai tsaye ba amma kana ganin ga uwarsa nan ko ga ubansa nan cikin arha to bari ka kama kafansu su kuma suna magana zai saurara karshe su ma za su samu daukaka a dalilin wa a dalilin sa kine an talidal amatu rabbataha wa an taral kufatal ala ri'a asha yatatawaluna fil bunyan zaka ga alfufata wanda suke tafiya babu takalma al'alata wadanda ake ganin talakawa ne ri'a asha masu kiwon kananan madabbobi yatatawaluna fil bunyan suna tsere tsere wajen gina manya manyan benaye kuma ka je duk biranen da suke mafiya yawa masu manya manyan benaye zaka samu iyayen su talakawa ne to saboda haka shi da shi zai nema karka kushe mahaifinka don Allah tabaraka wataala ya sanya shi a wani yanayi annabi ya ce duk wanda ya haka to babban butulu ne ina fata an gane tunda aya ta ce la in shakartum wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to wa la in kafartum kafaran da yake can shine kafaran da yake nan a fasara mafi inganci sai na biyu wa man da'a ma laysa lahu fa laysa minna wa liyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yayi da'awa yayi kagen abin da baya da shi baka da ilimi kace kana da ilimi baka da kudi ka gwada kana da kudi da zaka gwada baka da kudi a zauna lafiya haka ma mutumin da zai dauki certificate din da ba na sai boye amfani da certificate din ai shi ma haka ne kun ga wanda bai da ilimi aka zo aka kafa shi yazo yana bada fatawa to zai halakar da mutane dallawa dalla ya bata don baka da kudi ka zo kana ƙarya ba akwai inda zaka ji kunya gudu zaka yi don akwai abubuwan da masu kudi suke yi indai kana da kudin zaka yi in baka da shi ka bar ƙarya da Allah baka da sisi don karka je ka samu azaban Allah in kai ba likita bane karka bada magani in kai ba injiniyan wutar lantarki bane karka taba sai don ka zo wani ana injiniya ko da yake na ga ba su karamba ne wajen wutar lantarki ko suna tabawa ba su karamba ne dun bakin wuta ba wajen wasan yaro ba ne amma akwai inda zai je yi barazana abinda baka da shi ko a yanzu ana samun haka za ga mutumin da zai zo yana wani doro yana wani goho cewa shi ya kai matsayi kaza alhali bai kai ba shine irin wannan gaskiya da gaskiya yake so in baka da abu baka da abu kawai ka nemi Allah ya baka ba ka zaya kana kariya ba na'am sannan na uku man da'a rajulan bil kufri duk wanda ya kira wani da kafirci yace ya kafir ka kafir ta wani aw kala ya adu wallahi ko yace ya makiyin Allah ai makiyin Allah dan muta ne ko baka bane ko ya ba yahude kai ba yahude ko ya kai arne walaysa kadhalik alhali mutumin ba haka yake ba ko dun ace rai ne ka fadi wannan to illa hara alai wace duk wanda ya fadi wannan kalma ya fadi a kansa sai sa duk wanda zaka tuhume shi ka fada masa bakar magana ka tabbatar haka yake in ba haka yake ba to kai zaka zinci kanka a cikin mawuyacin hali saboda haka in kafirci ne kafircin zai dawo kanka in munafinci ne zai dawo kanka in yahudanci ne ma zai dawo kanka in kace masa dan wuta ne ma to kai ne dan wutar saboda ana son mu'amala mu'amala ta kasance mai kyau bayan Allah da kake ganin su Allah shi halicci abinsa Allah ne ya san abin da ke cikin zukatansu kai ba ruwanka da abin da ke cikin zukatan mutane abin da ya bayyana maka shine zaka dauka yanzu misali ga mutane sun zuwa masallaci suna abin nan to za mu dauki duk wanda yazo masallaci yana sauraro ko yana sallah ko menene mutumin kirki ne amma yanzu wanda yazo wucewa aka ce ai wazi sai ya tsake cin yayi tsaki za mu dauka mutumin banza ne dun yayi tsaki wa masallaci ne ko yayi tsaki ma wa'azin da ake yi abin da ya bayyana maka da shi zaka yi hukunci abin da ke zuciya na Allah ne duk wanda zaka ce masa dan wuta to kai ne kake raba wutan ko gidanku ne suke raba wutan kamar yadda a ɗaya gefe ba kai saka ce wa mutum nan aljanna ba yanzu malam ali sha ga mu ya is kawai don muna sallah a bayansa zai raba mana aljanna eh ya ba da kansa ma bai isa ba ga malam ali ya ba da kansa ma bai eh ya ba da kansa ma bai isa ba balle ya raba har wani ya kafa kanka ya ce dan aljanna kawai saboda ya kafa kanka kai kuma ka yadda saboda haka kamar yadda aka toshe wancan kofa haka aka toshe wannan kofa wannan kenan kaza inda muslim haka hadisin yake a wajen imam muslim walil bukhari nahu sai dai kun ga wannan siga fa sigan imam bukhari bane kwatankwacin haka imam bukhari ya ruwaito dama ya faɗa mana muttafaqun alai abinda aka yi ittifaki akai shine za a samu wajen ma'ana sun zama daya wani lokaci lafazi ya kan zama daya amma kamar yadda ni zan haddace abu mala ali zai haddace abu usman zai haddace abu za a samu akwai bambanci yanzu in aka ce za a haddace abubuwa mai yiwa ni nawa zai fi rauni saboda na fi su rikici eh mai yiwa kuma sai mala ali shi daga shekaru amma saboda ya samu kwanciyar hankali an tare masa komai to haddansa za ta fi zama sai Usman shi kamata ko na bai san ina aka dosa ba eh saboda bai da nauyi a kansa to haka ne don haka in aka faɗa mana magana mai yiwa ni zan yadda zan faɗa sai a samu kuskure da yawa in malali ya zo ya faɗa za a fi samun daidai idan Usman ya zo ya faɗa tunda bai da damuwan komai shi nasa zai fi na kowa ma daidai shi ma kafin ya zo ya shigo wannan cycle din to haka abubuwa suke to shi yasa an samu wani slide kuskure to za a ɗauka duka maganan gidi ɗaya ne musamman ma idan manufar guda ɗaya ne ina fata an gani wannan shi ne muttafaqun alai kar ka ɗauka cewa adadin haruffa da kalmomi da komai ya zamo ɗaya ba haka ba ne wahara kuma ya fassara kalman hara lugatan bi ma'ana raja shine kalman za ta dawo hara alai ya ce ya kafir shi kuma ba kafiri ba ne to kalman ta dawo kansa ya ce ya munafik shi kuma ba munafiki ba ne ya dawo kansa ko ya ce ya kai dan wuta alhali shi kuma ba dan wuta ba ne to ya dawo kansa Allah ya sauke to sai kitabun rida bangaren da zai mana bayani dangane da shayarwa a da Larabawa aka haifa musu yaya musamman waɗanda suke biranen Makka da Madina da manya-manyan garuruwa sukan kai ƴaƴansu ƙauyuka ne a shayar da su a lokacin duniya tana zaune lafiya babu matsala duk malamai suna magana cewa ba irin yanzu ba a irin haka ne aka ɗauki annabi aka kai shi wajen Halimatu Sa'diyya kuma kamar yadda aka kai annabi wajen Halimatu Sa'diyya haka aka kai Hamza bin Abdul Muttalib kun ga baffan annabi ne da baffansa da ki mace ɗaya ne ta shayar da su saboda a kabilan Banu Sa'ad ana ganin Halimatu Sa'diyya da ita da mijinta ba masu kuɗi ba ne mutane ne hannu baka hannu ƙarya amma suna da mutunci suna da mutunci shi yasa zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka amince da su Hamza bin Abdul Muttalib aka kai shi wajen Halimatu Sa'diyya da aka haifi annabi ma sai kakansa yace a kai shi wajen Halimatu Sa'diyya tunda lokacin kakansa shi yake da iko Abdul Muttalib ya bada Halima lokacin da aka kai annabi wajen Halima kamar yana da shekara abin nan ɗaya da wani abu wajen sun ce yana da watanni ya je ya zauna a wajenta ana shayar da shi har aka yaye shi da aka yaye shi ma bata dawo da shi ba saboda ana ganin kamar annabi ya kai shekara wajen kuduwa wajenta bata dawo da annabi ba sai da wata rana manzo Allah ya fita kiwo yasa annabi yana yaro yayi kiwo kuma ana son kiwo mutum yana yaro idan yayi kiwo yakan bude masa kwakwalwa ba ku hana shi da game ba in kun hala shi da game ya saba da game a computer ko a waya ba su ne suka fada crypto ba ai da yawan su ne yan crypto masu mining suka je aka mine su amma mutumin da yaje kiwo ko aka sashi a gona yayi abin nan din noma kullun yana tunanin in ya samu dama zai fa sake komawa ku duba ku gani da yawa daga cikin waɗanda suka yi aikin gwamnati a ƙananan hukumomi ko jihohi ko tarayya suna dawowa suna yi ritaya mutum yana karɓan kuɗin gratuitinsa sai ga yaje ya sayi gona wani gona zai koma ya bude gona ya ce hankalinsa ko ce wani kuma kiwo zai koma da sunan muna gani masu dabara wajen kiwon kaji da ainihin ƙananan dabbobi musamman a manyan birane sai su je ƙauyuka su sayi fili da kuɗin gratuiti mutum ya zo da kuɗin gratuiti ko wani kuma kiwon kaji ne ma zai ya gida bai sa ba matansa da ƴaƴansa ko jikokinsa su cinye kun gani ai mutanen da suke dawowa suna tunani ne da yake mafiya yawa a nan an fi yin kiwo da me da noma saboda an ɗauka kasuwanci sai wanda yake da ƙarfi sosai kasuwanci sai wanda yake da ƙarfi kuma mafiya yawan ma'aikatan gwamnati kasuwanci bai karbe su ba don ka karbi gratuitin ka zo ka bude wani wake ken shago ka cika da kaya wai kai ga daren ka dan boko da littafin bashi kana rubutawa wallahi ka tabbatar wata rana in ba yi za a ba littafin bashin nan da shi za ka yi ta yawo a gari shago kuma babu komai sai ya sa saboda kasuwancin ba saba da kasuwancin ba amma duk wanda ya yi buge-bugen kasuwanci yana yaro to zai yi wahala ya manta da wannan ran da duk ya samu wata dama sai ga ya sake dawowa in Allah ya buɗa masa sai kenan sai ka ga ya samu kwanciyar hankali ko bai yi kuɗi ba zai samu rufin asiri to annabi ya yi kiwo lokacin da suka je kiwo shine aka turo mala'ika Jibril saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara annabi tun kafin a haife shi ya tsara shi annabi ne shi yasa aka same shi ta hanyar aure babu annabin da aka same shi ta hanyar zina babu manzon Allah da aka same shi ta hanyar zina amma ana iya samun malami ko liman ta hanyar zina wannan ba garanti ba ne amma banda annabawan Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya shirya musu mala'ika Jibrilu yazo zai fitar da rabon shaidan. Yana tare da yara suna kiwo. Kawai sai suka ga waɗansu guda biyu sun sauko ba su san ta ina suke ba. Kawai ga su alaman kamar mutane suka zo suka kama shi. Ƙarfi da yaji suka kama shi. Suka danne shi a ƙasa. Yara suka watse. Wasu daga cikin su suka tsaya a gefe suna kallon menene zai faru. Kusan ana iya samun haka. Wasu kuma suka fece ba su tsaya a ko ina ba sai cikin gari. Wasu daga cikin su suka kai labari ma ainihin uwar goyonsa suka ce fa ga waɗansu mutane fa sun zo sun kama Muhammad sun kama shi kuma waɗannan sun fi ƙarfin mu. Shine ita aka wato ta faɗa wa mutane aka ɗebo gayyen kun san gari irin da aka kawo ɗauki kafin su zo mala'iku sun riga sun gama sun tsaga kirjinsa sun cire sun wanke sun mayar sun liƙe shi sun tashi abinsu. Manzo Allah yana tashi sauran yaran suna gani duk abin da aka yi suna gani. Manzo Allah ya tashi bayan ya tashi ya ga ƴan uwansa yara ya dawo cikinsu amma jikinsa ya canza. Kamar aka yi operation wa mutum lokacin da aka zo aka gama masa operation zai iya tabuka wani abu. Ya canza. Shine suka zo ba abin da ya same ka ba komai ko to mu koma gida. Kaza kaza sai ga mutanen gari kuma sun zo da ɗauke kowa ya ɗauko makaminsa abinda zai iya ɗaukowa. Sai aka zo aka same shi a cikin yara gashi ya canza ana ta tambayarsa me ya faru yace shi waɗansu mutane ne guda biyu menene kaza 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 shi ba zai iya ma ba da bayani ba me ya faru waɗannan suna ce ai yanka shi suka yi to amma kuma gashi ya taso babu alaman yanka ai kaza 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 ne ka san yaro shine da ta dawo sai hankalinta ya tashi saboda lokacin da ta rike Annabi na tsawon shekaru uku da wani abu kusan hudu arziki yayi yawa suna samun rufin asiri suna shiga abu za su fita shi yasa ko a gidanka ne ba za a iya samun su kwata wanda ba yayanka ba wannan an zo an yi abinci sun fi ƴaƴan gidanka ma cin abinci to irin waɗannan ba koran su ake yi ba. Wallahi baka sani ba a dalilin wani wanda ya zo su kwatin a gidanka ya zo cin abinci parasite a dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala yake baka abinci fa ne yasa in kai mai gida ne sai dai hakuri kawai ka dawo a ce baki sun zo an ba su abincin ko makwabta sun zo kwanan su biyu ba su ci abinci ba an ɗauki abincinka an ba su to kai ajiyan zuciya ka yi addu'a. Saboda haka irin wannan ba surutu da yawa ake yi ba to shine sai ta ga ya kamata ta mayar da shi wajen iyayensa shine ta mayar da shi wajen iyayensa Halimatu Sadiya ta ainihin karbe shi. To dalilin da yasa na dauko wannan bayani shine randa aka yi fito Makka Manzo Allah ya zo zai fita akwai Ali bin Abi Talib da Jafar bin abinnan Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib ko Jafar bin Abi Talib shi ma da Zaid bin Harith wanda muka yi bayanin sa jiya. Manzo Allah yana tafiya da mutanen gidansa shikenan sai ga ƴar Hamza bin Abdul Muttalib sai ta zo tana kuka tana son ta bi Annabi ta tafi da ita birnin Madina. Sai Ali bin Abi Talib sai ya ɗauke ta za mu samu hadisin nan gaba da ya ɗauke ta sai Jafar ya ce a shi ya kamata. Ali bin Abi Talib ya ce shi ya kamata su suna rige-rige wajen ɗaukan yara yanzu ana yin haka yanzu a ce ga ɗan liman nan ana rige-rige ko ga ɗan malam almajirai suna rige-rige waye zai ɗauki ɗan malam yana da wahala. To ƙarshe dai Annabi ya yi hukunci da cewa Jafar shi zai ɗauke ta ya ce saboda me saboda Jafar yana auren ummanta ya ce fa innal khala lalle khala bi manzilatil ummi shi yasa wajen reno akan fi la'akari da mata ne ba da maza ba kun san shi namiji yana da kaushi abu kaza zai gwabɗe kawai amma mace ita za ta lallaɓa shi yasa ko yaro ne ko yarinya a fi yin la'akari da matan da za ta riƙe ba namijin da zai riƙe ba. ba namijin da zai rike ba, za mu zo mu samu wannan mahalli. To yarinya ta girma, sai Ali bin Abi Talib ya ce wa annabi, ya kamata ka auri ƴar baffanka. Ya ce baka sani ba, da ni da babanta an shayar da mu a waje ɗaya, nono ɗaya muka sha. Ta wajen dangantaka, Hamza bin Abdul Muttalib, baffan annabi ne. Tunda baffansa ne, idan da abin ya tsaya a haka, idan baffan ya haifi ya, annabi zai iya aureta, ko ba zai iya ba, yana da halin ya aureta. Wannan shi ne fahimtar Ali bin Abi Talib, shi ya sa ya ce ka aureta. Maza Allah ya ce, fa inna halata hilluli. Bai halatta. Ba ta halatta gare ni, saboda da ni da mahaifinta an shayar da mu waje guda. In ta wajen dangantaka ya halatta, to ta wajen shayarwa bai halatta ba. Shi ne annabi ya faɗi ka'ida, shayarwa tana haramtawa kamar yadda dangantaka take haramtawa, sai dai kawai wani slight bambanci. Ta ina ne yake samun bambanci? Yanzu a ce da ni da Malam Zaharuddin, da ni da shi uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya, da ni da shi uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya, amma ni sai aka ɗauke ni aka kai ni wani ƙauye yayu, wata mata a yayu ta yaye ni, ta shayar da ni ta yaye ni. To ita wannan matan tana da yaya mata. Sai aka ce, to tunda ni an kai ni yayu, an je an yaye ni a yayu, ita wannan matan ta yayu za ta bani ƴattan aura, tunda ni ma na zama kaman dan gida, tunda na sha nononta haramun ne in auri ƴatta. Ba ƴatta kawai ba, mijinta da take tare da shi aka kai ni yaye, yana da ƴaƴa mata na wata matan daban, su ma sun zama ƴan uwana. Ba zan aure su ba. Sai Malam Zaharuddin shi kuma sai ya ga wata daga cikin ƴar yayu yana son zai aure ta. Bincike ya yi bincike, sai aka ce ai wannan ƴar yayun nan mahaifiyarta ita ta shayar da yayanka. Ina fata ka gane. To ai yayanka haramun ne ya je auri wancan ƙir yayu, ko ba haka ba ne? To amma kai Zaharuddin haramun ne ka je ka auri wancan? A to me yasa ba za ka mun kara ba? Ina fata ka gane. To kai kan ma ba fa ƴar yayun ba, uwar yayun ma. Ina fata an gane abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada. Abin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أزواتكم من أزوم يامحني ده وندم دما مقبلات ده تأذية نرشن إيه ده جتكم من يلي ما ممو أجهر بوتشي كم إيه ده جتكم من يم على ممو أجهر بوتشي wanda Allah ya masa rasuwa da yammacin yau. Wannan bawan Allah shi ne limamin gwallaga Imam Idris. Allah ta'ala ya karbi ransa a wani asibiti a birnin Al-Qahira na Egypt a yau da yamma. Saboda haka muna fata Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kayinsa, Allah ya masa rahama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.